Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo. Muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, 29 ga watan Nuwamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa kimanin katin zabe fiye da 220 ne ke jibge ba a karba ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya.
To muna da jimillar kati wadanda ba a karba ba 125,993 wadanda ba a karba ba suna nan a local government din register da 21 da wanda yayi gyaran kati da hukunan da ba su karba ba tun 2019.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya harkar tsaro na cikin yanayi mai tsauri wanda ke bukatar daukar sabbin matakai dan kawo karshen sa. Kana kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir ba tsare zai gabatar. Sai kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan sanda na sintiri a Beijing babban birnin China da birnin Shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar. A wani mataki ne dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsauraran matakan yaki da yaduwar cutar COVID-19 da hukumomin kasar suka dauka. Dukkan biranen biyu sun kasance wayan musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ce ai gangami. A jiya Litinin hukumomin kasar suka sassauta matakan yaki da annobar. Amma sun ci gaba da kare matakin da suka dauka wanda ya yi dukufa haikan wajen yaki da cutar. Gwamnatin kasar dai bata ambaci batun zanga-zangar ba wacce ita ce adawa mafi girma da aka gani a China cikin gwamman shekaru. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce matsayin Amurka na goyon bayan zanga-zangar lamana a kodi yaushe na nan daram.
Our position is the same everywhere, which is that we support the right of people everywhere.
Blinken ya ce matsayin mu tana nan kamar yadda take a ko ina. Wato muna goyon bayan a ba mutane damar yin zanga-zangar lamana. Dan su bayyana ra'ayinsu su kuma faɗi abin da ke ci musu tuwa ƙwarya. Sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO General Jens Stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine dan ganin ta gyara ɓannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar za su yi a Romania. Stoltenberg ya kuma yi fatan ƙasashen ƙawancen na NATO za su ƙara agazawa ƙasar ta Ukraine da makaman da za ta kare kanta daga har-haren sama da Rasha ke kai mata. Yayin da yake magana kwanaki biyu gabanin fara wannan tattaunawa wacce za a yi a Bucharest, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasar ta Ukraine na da jan aiki a gabanta wajen sake gina ƙasar sanadiyar ɓannar da makamai masu linzami mallakar Rasha suka yi mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani janar ɗin sojin ƙasar Iran ya tabbatar da cewa sama da mutum 300 ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk faɗin ƙasar. Wannan shine karo na farko da hukumomin ƙasar suka fitar da alƙaluma a hukumance na waɗanda ta zo mata rutsa da su wacce aka kwashe wata biyu ana yi. Wannan adadi dai ya yi ƙasa da wanda ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a Iran mai headquarter a nan Amurka wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta ɓarke a ranar 16 ga watan Satumba. Bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba, ƙungiyar ta ce masu zanga-zanga 451 da jami'an tsaro 60 ne suka mutu tun da aka fara zanga-zangar, sannan an tsare sama da mutum 18,000. Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da Mahsa Amini mai shekaru 22 ta mutu yayin da take tsare a hannun 'yan sandan Hizban, bayan da aka zarge ta da take dokar saka hijabi, lamarin da ya jirkice ya koma zanga-zangar neman a kifar da gwamnatin ƙasar ta Iran. Jami'an tsaro daga ƙasashe 6 sun yi nasarar ruguza wani gagarumin gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi wanda shike da lakin safarar kashi 1 cikin 3 na hodar Iblis da ake ta'ammali da ita a nahiyar Turai, kamar yadda hukumar yaki da manyan laifuka ta nahiyar Turai ta sanar. Yan sandan haɗin gwiwa a nahiyar ta Europol ta ce an kama mutum 49 da ake zargi yayin binciken da ake yi, inda bayan nan aka kai wani samami a sassan nahiyar da haɗaɗɗen daular Larabawa a wannan wata. An kama sama da tan 33 na miyagun ƙwayoyi a Spaniya, Faransa, Belgium, Netherlands da haɗaɗɗen daular Larabawa, ƙarƙashin haɗin gwiwar 'yan sandan na Europol. Bayanai sun yi nuni da cewa hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta Amurka mata taka rawa wajen ruguza wannan gungun masu safaran muggan kwayoyin. Wani babban jami'i a kasar Qatar da ke cikin waɗanda suka shirye gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar ya ce a kalla ma'aikata 400 zuwa 500 ne suka mutu yayin ayyukan gine-gine da kasar ta yi na shirin karɓar bakuncin gasar. Wani adadi kuma ya ɗara wanda hukumomin Doha suka fitar a baya. Babban sakataren kwamitin kolin tsara ayyuka da cikawa Hassan Altawadi ne ya fitar da wannan adadi yayin wata hira da ya yi da ɗan jarida Piers Morgan na ƙasar Birtaniya. Da dukkan alamu akwai yiwuwar waɗannan kalamai za su ƙara assasa suka da ake yi na take haƙƙin bil'adama a ayyukan da ƙasar ta yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya, waɗanda baƙi ne daga wasu ƙasashen waje suka yi, inda suka gina filayen wasanni da kuɗinsu ya kai dala biliyan 200. Da hanyar layin dogo da sauran ababen more rayuwa da za su ƙayata gasar. Kwamitin kolin da gwamnatin ta Qatar ba su ce open ba a lokacin da aka nemi su yi tsokaci kan waɗannan sabbin alƙaluma.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya, yayin da harkokin zaɓe ke ƙara matsowa, hukumar zaɓe na ƙorafin cewa akwai fiye da 220 katunan zaɓe da ba karɓa ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. Amma sai gashi wasu suna ƙorafi akan an ƙi ba su katunan da suka yi rijista. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da rahoton.
Dubban ɗaruruwan katukan zaɓe ne ke jirge a hukumomin zaɓe. Waɗanda ba a karɓa ba, duk da yake cewa masu katukan sun yi rijista kuma sun san da cewa sai da su ne za su iya zaɓen ɗan takarar da suke bukata. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, akwai katukan zaɓe fiye da 220 da ba a karɓa ba, a cewar shugaban sashen kula da fasahar sadarwa ta zamani na hukumar Abubakar Usman.
To muna da jimillar kati waɗanda ba a karɓa ba 125 da 993 waɗanda ba a karɓa ba suna nan a local government ɗinmu. Registered da 21 da wanda ya yi gyaran kati da uku waɗanda ba su karɓa ba tun 2019.
A jihar Kebbi ma hukumar ta ce akwai katukan zaɓe da ba a karɓa ba da yawan su ya kai 63,717 a cewar kakakin hukumar Atiku Shekari.
A nema amma dai mafi yawa masu zuwa karɓa sun fi zuwa karɓar sabbin katuka da aka yi. Amma wancan kuma sun katuka suna da har yanzu.
A jihar Zamfara ma duk a arewa maso yammacin Najeriya, jami'an sadarwa da wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe Ibrahim Bello ya ce akwai dubban katuka da ba a karɓa ba.
Sai ga suka yi 39,872 a 2019 akwai lokacin da aka yi display exercise nan wannan kaga shi ma last week na wannan satin na Hajjama an kai katukan nan wot an kai su nan an ci gaba da rubu bayan ba display din da yake gwanu an ci gaba da rubu sannan kuma yanzu ita kanta ita commission tana kokarin haka downloaded din lambobin wayar da ke cikin katin kowanne da ke kasa da mu ai musu check a ce lalle mutum ya zo ya karɓi katin sa.
Duk da hakan kuma da yawa masu jefa ƙuri'a ke kokawa akan an ƙi basu katukan da suka yi rijista na zaɓe.
Suna na Bello Bawo Abubakar. A'a, kawo yanzu dai ban karɓi kati na ba gaskiya. Dalili ko shine sun maye mana yakko cewa mu je mu karɓi katukan mu an kawo suna ofishin local government din mu na INEC. Muka taro wajen sai suka fito suka ce mana to gaskiya a wannan katukan ba zama shiryayyu ba.
Suna na Safiya. Kuma yawata uku ba su bani ba.
Ni suka ce muke
rage. Sai su ce nan wai ba hito ba. Ni yanzu abin da ake ragare ne. In mun ka zo su ba mu abin mu a zo a yi musu magana su ba mu abin mu har da faɗa ni da mai bibu wannan nace in har rika aka kai ka rika don baka dijin su.
Danila Umar ƙorihi na ni dai zuwa na biyu ni dai an ka ce mana bai hito ba mu yi hankuri sai watan goma. To watan goma sai an uwan mu nan gida sun ka tafi to ga kotunan mu duk an gane amma an ce musu su bari sai an kawo ta arkilla sannan a ba mu saboda haka dan Allah a ba mu abin mu mu raka mu zabi wanda ran muka san mu zaba.
To sai dai kakakin hukumar zaɓe a jihar Kebbi Atiku Shekari ya ce masu korafin in dai ba waɗanda suka yi sabuwar rijista ba ne to wataƙila batun bai rasa nasaba da halayyar mutane irin ta da.
Har yanzu tunani suke bizinesin da aka saba can da a zo a kowa gidan mai gari misali ko rumfa a zauna wannan yanzu ce ya ga ta wane karɓa mai wannan ne wannan kaga ba shi ba ne ake yi yanzu. To shi yasa ko shi gaji ana magana kada a ji mutane a korafin cewa su sun je wuri kaza ba su gani ba. tare da cewa kuma ana tasar timing cewa a ofishin hukumar zabi yake.
Masharhanta dai na ganin cewa duk da yanayi ya kasance kada jama'a su yarda su rasa katukan zabi kamar yadda Farfesa Bello Bada ya shawarci jama'a.
Matsawar ana demokradiya. Lalle in babu wannan katiba mai barin ka jefa kuri'a. To kuma baka bari baka anshi katiba sai lokacin jefa kuri'a ya zo kaga cikin yan takara ga mutane waɗanda yake ya kamata ka zabe su amma ko baka da abin da zaka zabe su da shi. To shi yasa komi wuya mutane ke daurewa yanzu su tafi su anshi katutukan su na zabe.
Yanzu dai kididdiga ta nuna cewa akwai katukan zabe 229,583 da ba karba ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, adadin da ke iya yin babban tasiri wajen zaben shugaba na gari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda aka ce harkar tsaro ke cikin yanayi mai tsauri wanda ke buƙatar daukar sabbin matakai. Daga Katsina, wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya duba mana matakan da wasu 'yan Najeriya ke ganin ya kamata a dauka domin kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar.
Bincike ya nuna cewa a da Najeriya na zaune lami lafiya dukka da yawan kabilun da take da su sama da 400. A wancan lokaci ƴan sanda da ƴan doka masu kula da gidan yari da kuma alƙalan kotuna duk suna karkashin sarakunan gargajiya ne. To amma bayan shekaru 8 da samun ƴancin kan Najeriya sai gwamnati a wancan lokaci ta maida waɗannan hukumomi wato karkashin kulawarta. Tun daga wannan lokaci ne fa rashin bin doka da oda ya cinno kai lamarin da ya haifar da cin hanci da rashawa sauke baki ba tare da zazzurfan bincike ba. Shin yaya masarautu suke sa ido game da walwalan baki? Malalon Masinja wani dattijo ne mazaunin fada a can kasar Daura ya tuna da wancan al'amari.
Wannan aiki ne na tafarki shi ne misala da shiga da fice da shi da mutanen shi tafarkin.
Na
a ƙorin zai shigo ya shigo kan iyaka ƙasar sun sun tsaye sun bar tambayoyin da za a farce da gaya musu sun ji za su ke biya shigo ƙasar su shiga in ba zai shigo ba to sai ya koma za su bar shi shigo ƙasar su ba.
To ya batun sa ido fa?
A to ai wannan sai an koma kamar da ɗin su sarakuna an ba su cikakken iko irin nasu na da. Mu abin da muka sani fa to a da in za a ɗauki ɗan sanda ko soja sarki ke ɗauka fa da kai shi kuma sai ya bincika an san kowa mutum ne da yake sana da kishi aikin dan sanda ko dan doka a wannan lokacin ko soja dan doka sai an kai hasbun sarki sai ke ɗauka da kanshi hatta masu zuwa kasar jiya su giro ku za sarki ke bada su su jiya su jiya su giro ku za.
Ta fuskan tsaro kawa Manjo Bashir mai ritaya na tambaye shi mafita ga halin da Najeriya take ciki a yanzu na rashin tsaro.
Daki lawan shine ai kokari intelligence kamar da kuke faɗi a jawo sarakuna da hakimai da masu anguwanni da kuma kowa ma yana kallon kowa kamar da ake a wurin kasashe yadda za a yi kenan a gane waɗannan mutane tukunna masu ba su waɗannan labarai a ci gaba simultaneous ne kuma ana kokarin dakile proliferation na waɗannan kayayyakin faɗa da waɗannan mutane ke samu.
Yin garkuwa da mutane ko kuma ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane babban laifi ne. 'Yan sanda suna kama su ana kuma gabatar da su a kotu to amma ana samun jinkirin yanke hukunci. Shin ko me ke dalili? Na zanta da wasu masana harkar shari'a kuma ba za su iya yin magana ga jama'a ba saboda haka na jirkita muryarsu.
Wato shi kotu baya zaman kansa sai abin da aka kawo masa shi zai amfani da shi. So idan dokar ƙasa ba ta ce za a yi hukuncin nan kamar express yadda kake tunani cikin gaggawa to ai ba zai iya ba sai dokar ƙasa ta ce waɗannan mutane da suka yi dan ka san waɗannan capital offenses ne manyan laifuka ne. To su manyan kotuna wanda ake kai irin laifi irin su garkuwa da mutane da ta'addanci inda su ba haka suke ba. To in ba dai an yi irin abin da aka yi a da baya irin su special anti-robbery tribunal ɗin nan so su ne za a iya cewa za ka yi musu manyan laifuka gurin wannan abubuwan ake hukuntawa a gurin za a samu kuma a yi abubuwan cikin sauri amma shi ma wani ɗin sai fa dokar ƙasa ta amince.
Manzo Bashir mai ritaya ya yi mani sharhi kan mafita a cikin wannan ƙangi da Najeriya ke ciki. Daga bayanan da suka gabata mafita ga wannan matsala ta tsaro shine a sanya sarakuna da kuma majalisunsu cikin harkar tsaro a masarautunsu don taimakawa jami'an tsaro da kuma masu shiga da fice don tabbatar da an tantance masu shigowa da abin da suke shigowa da kuma abin da za su yi. Sauran al'ummar ƙasa kuma kowa ya sa ido kan baki don ba da bayanan sirri ga mahukunta ta yadda za a dace al'amarin kafin ya ta'azzara. Sani Abu Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Okay, da Sani Malumfashi da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan yadda kasashen Saharar Afrika ke ci gaba da samun koma baya ta hanyar kula da lafiyar al'ummominsu.
Sha'anin kula da lafiyar jama'a a yankin kasashen Saharar Afrika da ma Afrika ta yamma na ci gaba da zama wani lamari mai muni idan aka yi la'akari da yadda sauran kasashen duniya suka ci gaba ta wannan fuska. Bayanai dai sun nuna cewa kasashen Afrika kaɗan ne hukumominsu suke iya kashe dala Amurka 34 zuwa dala 40 a kan mutum guda a kowace rana, kamar yadda wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya ya nunar. Wannan al'amari dai shi ne ma ya janyo masu ba da tallafi na duniya a kan kula da lafiyar jama'a suka ba da gagarumar gudunmuwa a kasashen Afirka, musamman a yaki da cututtuka irin su HIV wato sida da kuma cutar tarin fuka har ma da zazzabin cizon sauro wato malaria. Wannan dai ya sa wasu masu hali a kasashen Afirka ta yamman kafa wasu cibiyoyi da magidauniya domin tallafawa marasa ƙarfi da ke matuƙar buƙatar tallafi a asibitoci daban-daban domin kula da lafiyar tasu. Cibiyar kula da lafiya ta Greensland da ke da hedikwata a Kaduna a yankin arewacin Najeriya da ta shigo jihar Niger domin ba da gudunmuwa ga masu fama da cututtuka daban-daban. Babban jami'in cibiyar Malam Ibrahim Muhammad ya ce daga lokacin da suka fara aikin ba da tallafin kiwon lafiyar tare da gidauniyar Sani Bello shekaru 7 da suka wuce, kimanin mutane 15,000 ne suka yi ma aikin cire gwaiwa da makoko da ma matan da ke da fama da kwantaccen ciki kai har ma da cututtukan da suka shafi idanu.
Muna da maza masu gwaiwa, mata masu kwantaccen ciki da masu makoko da masu kai masu kulaye kuma abin da ya shafi abin da masu yana a gido da waɗanda kuma ganin su da kai ba za a tallafa musu da gilashi da magungunan ciwon. Ana da ƙarni an yi wa mutane sama da mutum 15,000 zuwa cikin wannan cikin shekara 7. Mafi yawanci mukan yi ne a bisa tsarin da muke da shi mukan yi sau biyu a shekara, wanda mafi yawanci mukan yi a watan 6 ko watan 7 da kuma lokacin zagayowar haihuwar shi ciyaman na Sani Bello Foundation.
Shi ma dai shugaban gidauniyar Sani Bello da ke Kwantagora wato Kanal Sani Bello mai ritaya ya ce bisa la'akari da halin talauci a tsakanin jama'a ne yasa suke bada irin wannan gudunmuwa domin ceton lafiyar jama'a.
Take muna kuma ilmi gidauniyar wadda take ba da gudunmuwa a lafiyar mutane, duba lafiyar mutane da ba su magani kyauta saboda su kai su cikin abin farin ciki na shasa da ke ba su wannan kuɗi kai su na jin daɗi kuma ga mutane na walwala suna farin ciki. Yawancin mutane da ke suka zo asibiti kamar za ku gani yawancin su ba biyan za su iya biyan kuɗin asibiti, yawancin su ba su biya amma yanzu sun samu magani kyauta an masu aiki wasu su an masu fiɗa an ce wasu abin da ke damun su wanda ke wasu su da wannan ciwon shekaru ma su iya saboda ba su da ainihin zarafin da za su yi wannan abu amma mu yanzu a foundation ba za samu iya yin shi shi ya samu cikin daɗi na kuma so da cikin daɗin wannan.
A yanzu haka dai akwai masu jinya sama da 400 da ke karɓar magani da suka samu irin wannan tallafi a nan jihar Niger. Ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa
suna na Biliyami Ibrahim.
Wani irin cuta kama yake?
Ajenda su.
Shin me kike fama da shi?
Na ga cin na dan karami dai.
In kana dan karami na.
Ah na gama su kun yi bari domin ba zuwa gaba dai amma yanzu
saboda cutan ne hana ka zuwa nan gaba.
Ah saboda rashin da yanayi ne. Hali da zaman sai amma dai ba wai wannan ba san karatun ba ne.
Bala garba
daga ina
kawo
wani irin ciwo aka ma yake
baba ciki gwawaye
kin yaushe yake damun ka
to ya kai a cire
shekaru 20 ka taba zuwa wani asibiti
a
sai wannan
eh
to ya kaji yanzu da aka ma
alhamdulillah na wa Allah godiya musu
ajarin musu
wani ciwo aka miki aiki
an ce mun five hours da mai fata ta kai shekara uku a jiki na gaskiya da ina dan jin tsoro sai da naji ana ce ana ta yawan gasaran da yaji sai Allah ya ce da ni kuma na gode ma Allah alhamdulillah
kin yi shekara nawa kenan yake miki
ya kai shekara uku
to yanzu me zawo zaki ce ma wa'annan
likitoci alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi na gode na gode eh mun je wani asibiti aka ce mana 150 to muna ma cikin za a je a yi ne sai mai gida na ya ce to bari in wata tsare sai lari sai a je a yi sai muka ji labarin wannan ya zo sai muka ce to bari mu zo mu jaraba Allah ya sa rabon mu da kuma muka zo muka sa mu tsarin Allah nan saman ciki na sai mani kullun idan zan yi al'ada sai ta zuwa mal da gudaji gudaji ban yi in na tashi da kan nake zauna amma gaskiya yana takuranci
daga ina rabon gora wani ci danki da min
jabaya
kin yi shi ke da min
ko kara je
ki ta zo wani asibiti
a
sai wannan
ina saka musu da alheri kuma Allah ya mun gode da irin kokarin da kike nuna mana
hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai na cewa suna iya kokarin su ta fannin kula da lafiyar jama'ar tasu a ciki har da kokarin daukar sabbin likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiyar bisa la'akari da karancin su kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi yayi karin bayani
is a global issue and most importantly Nigeria gaba daya zan share wani abu da kai wanda Minister of Health ya fada shekaru jiya game da batun likitoci a Nigeria karancin su da kuma yanda ake tafita a Nigeria yanzu misali ma'aikata kan kanana so kuma in ka duba because of this unstable educational system at tertiary institutions ba graduation that has affected everywhere secondly idan ka duba salaries issue na Niger State which has been ruwan dare yake rage mutane na mutuwa mutane na bari kuma salary yake to so kaga it will be difficult however government's own way ta bada approval ayi recruitment yanzu ana ji kajina labar maharan bude website za a dauki ma'aikatan kiwon lafiya za a dauki first batch yanzu zuwa january kuma za a dauki another batch wajen yanzu 400 next time about 600 aka za ta daukar su in batches a wannan program daga kawo na cewa na nakiya mutane su yi enrolling zai kawo mana sauƙin wa'inga koke-koken duka domin mutum ya zo asibiti an ce kawo abu naira 10 kawo abu naira 100 ba ya da shi to lokacin za a kawo jile tunda kayan nan ba wai cewa suna na asibiti a kyauta bane ko da an yi rahusa dole ba kyauta bane
gaskiya
to abinda muke kira ga jama'a kenan
lafiyar dai ita ce uwar jiki a saboda haka ma yasa ba a wasa da neman lafiyar fata dai shine ci gaban kasashen Afrika ta yadda za su rika dogaro da kansu ta fuskar kula da lafiyar al'ummominsu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Second half equalized.
irin yadda Ecuador ta sha kashi 1-2 a hannun kasar Senegal a wasan kofin duniya Qatar shekara 2022 da zuzazun nan. Ismail Sarr ne ya farke kwallon farko wa Senegal a minti na 44 a bugun penalty. Moise Caicedo na Ecuador ya marawa kura aniyata abinci na 67 da ka bayan Plata ya dago masa kwallon daga bugun kwana. Sede ba a bata lokaci ba Khalidou Koulibaly da ke buga club din Chelsea ta Burtaniya yayi wani bugun kibiya gidan Ecuador a wani bugun shimge daga hauni zuwa dama daga nage ya dago masa kwallon a minti na 70. Mintuna na 96 ne alƙalin wasar Clement Turpin ɗan ƙasar Faransa ya busa ƙarshen wasar a Khalifa International Stadium na Qatar. Senegal ita ce dai kasar nahiyar Afrika ta farko da ta kai ga wasan 16 na kofin duniya na kwallon kafa na wannan shekara. Senegal ta karkare a matakin ta biyu a rukunin A bayan Netherlands da maki 6. Ta uku ita ce Ecuador da tallashe Qatar mai masaukin baki a wasan bude gasar, to ta yi gida da maki 4, yayin da Qatar mai masaukin baki ta fice daga wasar. Senegal za ta kara da na farko na rukunin B wanda hada Ingila, Wales, Iran da kuma Amurka, inda ma yanzu haka ake gab da tashi tsakanin Amurka da Iran a wasa mafi zafi a siyasance da yadda bibiyar gasar kwallon kafa na duniya na Qatar na wannan shekara. Wannan dai shine karo na biyu da Senegal ta kuce daga zuwa wasa na gaba daga fitar rukuni a wasan kwallon kafa na duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Yan sanda na sintiri a Beijing babban birnin China da birnin Shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar. A wani mataki ne dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsauraran matakan yaki da yaduwar cutar COVID-19 da hukumomin kasar suka dauka. Dukkan biranen biyu sun kasance wayan, musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ce ayi gangami. A jiya Litinin hukumomin kasar suka sassauta matakan yaki da annobar, amma sun ci gaba da kare matakin da suka dauka wanda ya dukufa haikan wajen yaki da cutar. Sakataren kungiyar tsaro ta NATO General Jens Stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a kara kaimi wajen taimakawa Ukraine dan ganin ta gyara wannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar za su yi a Romania. Stoltenberg ya kuma yi fatan kasashen kawancen da NATO za su kara agazawa kasar ta Ukraine da makaman da za ta kare kanta daga har-haren sama da Rasha ke kai mata. Wani jeneral din sojin kasar Iran ya tabbatar da cewa sama da mutum 300 ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk fadin kasar. Wannan shine karo na farko da hukumomin kasar suka fitar da alkaluma a hukumance na wadanda ta zo mata rutsa da su, wacce aka kwashe wata biyu ana yi. Wannan adadi dai yayi kasa da wanda kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a Iran mai headquarter a nan Amurka, wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta barke a ranar 16 ga watan Satumba bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo ya ci ana gabatarwa, kuma Juli da Zazzashin da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau sai ke taku Mr. Suleiman Yaro ne ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwana lafiya, ma'assalama.